ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. باقي أمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم نجدد السادوا أولا يمشين البركة يمشين الاثنين بقي watan Ramadan shekara ta 442 hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya kama mu daidai da 19 watan 4 shekara ta 221 miladiya. Muna nan muna cikin tafsirin surat al-Anfal. Yan uwa muslimi, kamar yadda muka sani, ya tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wani hadisi kuma yazo, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk waɗannan hadisai صحيحين إن غدتو تبتتتو. حديث فرق النبي صلى الله عليه وسلم ينا بيان شوى من صام رمضان إيمانا واحتسابا بمعنى ثم تمن دا يا أزمتي وتر رمضان تارد إيماني تارد سني شوى ون إبادة شي ينا ينشى دومين الله kuma yana neman ladansa daga gurin Allah. Yabi haqqoki na watan Ramadana, yabi dokokin, yaji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a yininsa da daransa. Duk mutumin da ya azumci watan Ramadana da irin wannan sifa, da irin wannan yanayin, Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa zunubansa ga baki ɗayansu, kurakuransa da ya riga ya aikata su a baya, ko yayawansu yake ne Allah ta'ala yana gafarta masa su a albarkacin azumin da ya yi na watan Ramadana. Kuma hadisi na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da ya raya daruruwan Ramadan da imani neman lada daga wajen Allah ta'ala, shi ma za a gafarce shi a yafe masa duk kurakuransa da suka wuce. Hadithin farko bayani akan kiyaye haƙƙoƙin yini da azumi. Hadithi na biyu, kiyayen haƙƙoƙin dare da qiyamul layl. Wanda ya yi azumin yini ya raya dare na watan Ramadana, to Allah Ubangiji subhanahu wataala yana yafe masa dukkanin kurakuransa da ya riga ya aikata su. Saboda haka ƴan uwa, mu kiyaye watan Ramadana. Kada mutum ya zamanto rabonsa daga azumi shine wahala, wahalan yunwa da wahalan ishin ruwa da wahalan jiki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce, duk mutumin da bai kiyaye haƙƙin Ramadana ba, bai kiyaye harshensa ba a cikin watan Ramadana, to Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ba ruwansa da azumansa. In ya so ya yi azumi, in ya so ya bari. Saboda haka mu yi haddara, mu kiyaye harsunanmu, mu shagaltu da ambaton Ubangiji ta'ala, da karatun Alƙur'ani, da istighfari, da zikiri daidai gurgudo, sannan mu kyautatawa daidai gurgudo. Allah ya taimaka mana. Za mu tashi daga faɗin Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
صدق الله العظيم. وأبلغ سبحانه وتعالى يتقبل الشيوى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا يا فوانندا كبادة إيماني كبادة جسيا دا الله دا منزنس صلى الله عليه وسلم تو خدفها إنشي الله دا منزنس kada ku haishi Allah wajen rashin kiyaye umurninsa da afkawa haninsa. Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dangala muku amana na bin umurninsa da kuma kiyaye wa haninsa. Abinda yake ayi ayi, abinda ya hana mutum ya hanu ya bari. Wannan ita ke amanar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da take rataye a wuyan kowane musulmi. Amanar manzo sallallahu alaihi wa sallama ita kuma wato din dokokinsa, din sunnarsa, abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umurce mu da shi mu yi, abinda kuma ya hana mu muhanu kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fada a cikin hadisi ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Yin haka ita ce rike wa annabi sallallahu alaihi wa sallam amana, shi ne haka kuma shine ha'intar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ha'intar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Duk wanda yayi watsi da umurnin Allah ta'ala ya taka dokokinsa abinda aka ce kada yayi yana yi, to ya ha'inci Allah, bai rike amanan da ya dauka wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala a wuyansa ba. Amanan Allah shine biyayya da bin umurni. Amanar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ita ce ba'a da bin sunnarsa. Wanda yayi haka ya cika amana, wanda ya zubar da wannan ya ce amana. Shine Allah ta'ala yana hani daga wannan, yana kira ta taqunu Allah war rasula wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Alhali kuma kuna da sanin haka din nan ba daidai bane. Ba daidai bane mutum ya ha'inci Allah da manzonsa ba. Sai Allah ta'ala yace wa'lamu, kuma ku sani fa ya ku muslimi, annama amwalukum wa auladukum fitna, lalle dukiyarku da kuma ƴaƴan naku da aka ba ku su to fa sababi ne na fitina a gare ku dukiya sababi ne na fitina kamar yadda ƴaƴan ma su ma sababi ne na fitina dukiya amana ce a hannunku saboda ba ta ku ba ta Allah ne ko khalifofi ne na Allah a cikin dukiya sai Allah ya tsala ki to wa antiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar daga cikin abin da Allah ta'ala ya sanya ku ku zaman to khalifofi a ciki aka baka ita dan ka sarrafa ta a inda Allah ta'ala yake ka ciyar da ita gurgurdan yadda aka baka ita haka ma ya'a sababi ne na fitina a gare ku idan kuka tarbiyantar da su tarbiya ta gari za ku samu ladan ku duniya da lahira idan kuma son su ya zamanto sanadiyar fitina a gare ku kuka biya musu sun bi sun lalata sun ɓaci ba su tarbiyantu ba ba su yi karatu ba to wannan fitina za ta shafe ku a nan duniya kafin ku je lahira وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَمَا لَلَّهِ كُسَنِي فَاللَّهَ تَعَالَى شِينِ أَغَرَيْسَ سَاكَيَّا مَيْغِرْمَا شِينِ دَذِي سَاكَى مُكُو وَتَئِرِنْ سَاكَيَّا مَيْغِرْمَا دَشِي اللَّهَ تَعَالَى يَسَيِّدَّ تَكِي إِنْ كُكَرِكِي أَمَانَ الرُّوْتِيَا دَكُمَا أَمَانَ الْآَاءَ أَغَرَيْكُمْ malama suka ce wannan aya ko kuma ayoyin nan guda biyu dalilin saukansu shine akwai wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama mai suna Abu Lubabata ibn al-Mundhir al-Ansari a cikin kissa ta bani Quraiza wani gida ne daga cikin gidajen Yahudu na Madina a lokacin da su bani Quraiza suka ci amanar annabi sallallahu alaihi wa sallama suka karya alƙawari sun hada baki da wasu suna neman su yaki annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa a Madina annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kewaye su ya kewaye garin su tsawon sati guda uku ba mai fita ba mai shiga daga cikin su abun yayi musu tsanani yayi musu zafi sun nemi sulhu daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sulhunta yayi sulhu da wasu daga cikin ƴan uwansu banin Nadir a lokacin da ya samu galaba a kansu yayi sulhu da su akan cewa su fita daga inda suke a Madina su je Adri'at da Ariha a cikin Sham da sauransu su ma banu Quraiza suka nemi su ma ayi da su sulhu kamar yadda ake da wayance annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kiyaye musu wannan sulhu annabi ya fawwala al'amari sulhunsu a hannun wani sahabi daga cikin sahabbansa shine Sa'd ibn Mu'az wanda shi Sa'd ibn Mu'az da amini ne na Banu Quraiza to a wani yaki suka haɗinki shi ma Sa'd bin Talha har suka ji masa rauni to da suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sulhu annabi yake ba zai musu sulhu ba sai in Sa'd ibn Mu'adh ya yi musu sulhu kuma duk hukuncin da Sa'd zai musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince da shi Sa'd kuma sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin manya-manyan sahabbai mazauna Madina Ansar to shi ne da suka ji wannan shawara daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa duk abinda hukuncin da Sa'd zai musu annabi ya yarda da shi suka ce to a tura musu Abu Lubaba ibn al-Mundhir al-Ansari ya zo musu su yi shawara da shi sai annabi ya tura musu Abu Lubaba ya shiga musu garin su sai suka tambaye shi shawara suka ce ya abalu baba ya ka gani da abunda muhammadin ya fada cewa zai bar al'amari mu a hannun sa'ad ibn mu'az kana ga sa'ad din zai iya kyautata mana kana ga sa'ad din ba zai tushe mu ba kai kana ba mu shawara mu yarda da wannan abu ko kuma kada mu yarda sai shi Abu Lubaba ya kalle su su mutanen sa ne aminan sa a jahiliya kuma akwai wasu daga cikin su aminan sa ne a harkan kasuwanci kuma akwai ƴaƴan sa na jikin sa da suke tare da wasu suke zama a gidan wasu daga cikin su to saboda kaunar da yake wa ƴaƴan sa da kuma son da yake wa dukiyar sa da take hannun wasu daga cikin su sai yake da aka nemi shawara wurin sai musu ishara ya musu noni yake kai shi Sa'ad ibn Mu'adh ka in kuka nemi shawara sai ki da zai musu hukunci to ga hukuncin da zai muku mana dai ba da dama a yayin kauyen ku ne yayi musu isharan haka daga yi wannan sai abun ya dame shi sai ya ga ya haince annabi sallallahu alaihi wa sallama bai kamata ba ya faɗi wannan magana ya fita daga gare su ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nadaman me yasa yayi musu wannan ishara ina ruwansa da su ya bar su mana akan hukuncin Sa'ad ibn Mu'adh ai Sa'ad shi ma wakilin annabi sallallahu alaihi wa sallama amintacce ne salihi ne zai yi musu hukuncin da ya dace da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam na menene ya sa tausayi a ciki yace inda haka na taɗi na haɗinci Allah da manzonsa ba ni da wata tuba da zai yi ta illa in je in ɗaure kaina a cikin wani itace daga cikin itatuwan masallaci na annabi sallallahu alaihi wa sallama in ɗaure kaina in ɗaure jikina a nan ba zan ci ba ba zan sha ba sai in Allah ta'ala ya yarda da tuba ta ya karɓi tuba na Qur'ani ya sauko a kaina haka kuma ya je ya shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗaure jikinsa a masallaci wata itace na masallaci har tsawon sati guda baya ci baya sha idan ka masa abinci an kawo masa abin sha baya so annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya share keke kula da shi har yuwa da ishin ruwa ya addabe shi ya ishe shi har ya fada ya tsuma ya farka ana ce masa ya isa fa ka kunce kanka ka ci ka sha fa yace wallahi sai dai in mutu in ba dai Allah ya karbi tuba na ba ni kan nayi nadaman abun da ya fada na fada nayi nadaman in Allah ta'ala ya ji ni ya amsa tuba ta to in Qur'ani ya sauko akan haka zan kunce kaina in ubangiji ta'ala bai karbi tuba na ba sai dai in mutu a haka to yana nan har ubangiji subhanahu wataala ya saukar da ayoyi yana bayyana cewa ya karbi tuban sa sai an ji an yi masa bishara an gaya masa Allah ta'ala ya karbi tuban ka yanzu sai ka kunce kanka ka ba da dama a kunce ka yace wallahi ba za a kunce ni ba inda gaskiya ne abinda kuka faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam kansa ya zo yi min bishara ya kunce ni an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a guji a cikin sauri ya shiga masallaci ya kunce shi yace masa ai Allah ta'ala ya yafe maka kurakuren da kayi sai yace annabin Allah nayi alƙawari cewa in Allah ta'ala ya amshi tubata ya karɓi tubata to ni ma ko duk abun nan nan mallaka na dukiya da wanda yake hannuna da wanda yake hannun su ko banu Qurayza ga baki e dukiya ta na cire ta na ba ta sadaka fi sabilillah a hannun ka ya annabi Allah ka rarraba ta ga wanda kake so annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi na yarda amma dukiyar ka gabaki ɗaya ba za a dauka ba yayi yawa za a dauki tudusi daga ciki kashi ɗaya in uku sauran kuma ka rike abunka to wannan shine sanadiyan saukar da waɗannan ayoyi da muka karanta su a yanzu Allah Ubangiji subhanahu wataala yana jan kunnen shi Abu Lubaba da kuma duk wani musulmi bayan Abu Lubaba tun daga wancan lokaci ila yaumina hada saboda qa'ida al-ibra bi umum al-lafz la bi khusus al-sabab darasin aya darasin dalilin saukan aya yana shafan kowa da kowa idan yayi wannan laifin zai shiga ciki ba wai akan sababin da ta sauka a kai ba sabili da haka duk musulmi ya cikawa Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama alqawli ya rike wa Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama amana amana ta addini gabaki daya amanar tauhidi kai ta Allah a cikin ibada da sanin Allah ta'ala da sifofinsa kyawawan sunayensa yadda malamai suka rubuta suka karantar a cikin littattafansu na addini littattafansu na musulunci da al'ummar musulmi ta rungume su ta karanta su ta fahimce su sifofi na Ubangiji subhanahu wataala tun daga alwujud alqidam albaqa almuqalafa zuwa dai karshe idan mutum ya san waɗannan sifofi ya san ma'anansu ya san hujjojinsu ya san dalilansu kuma ya san kishiyoyinsu da hujjojinsu da dalilansu ya kudurce sani ga Ubangiji subhanahu wataala akan wannan da kuma abinda Allah ta'ala zai hore masa na sanin Allah a tauhidi dan saboda waɗannan miftahi ne na sanin tauhidi amma ba wai sune gabaki ɗaya tauhidi ba tauhidi bahrul lil sahida la amma farawa mutum ya karanta waɗannan saboda zai kubutar da wuyansa daga jahilci na rashin tauhidi idan mutum ya san waɗannan kuma gurgurdan yadda yake tsoron Allah gurgurdan yadda ya san Allah Allah ta'ala zai dan dano masa sanin tauhidi sai ya ƙara sanin Ubangiji subhanahu wataala da irin sanin da Allah ta'ala ya so ya san sa da shi an gane da kyau jama'a wannan amanar farko ita ce amanar tauhidi sannan amanar sallah amanar azumi amanar haji amanar zakka amanar cika alƙawari amanar faɗan gaskiya amanar biyayya ga iyaye amanar musahaba da salihan bayi amana ne ga baki ɗaya dan dukkanin farillo da Allah subhanahu wataala ya wajabta wa mutum cika su da rike su amana ne a wuyan kowane musulmi saboda haka kula da waɗannan ababai shine amana wasa da su kuma shine ha'inci kar mu ɗauka ha'inci kawai ya shafi dukiya wannan wani ɓangare ne daga ciki ha'inci bi mafhumihi al'am shine mutum ya ha'inci Allah a tauhidi ya ha'inci Allah a cikin biyayya a cikin ibada sannan ya sauko zuwa ga ha'intar Allah da ha'intar bayin Allah a cikin haƙƙoƙinsu da dukiyoyinsu dan galibi mutumin da zai ha'inci mutane a cikin dukiyoyinsu cikin arzikinsu cikin haƙƙoƙinsu to kafin ya kai ga haka sai da ya ha'inci Allah ta'ala a cikin tauhidinsa a cikin ibadarsa sannan sai ya sauka ya gangoro zuwa na ƙarami amma duk wanda ya rike wa Allah ta'ala amana ya rike wa Allah ta'ala alƙawari ya rike wa annabi sallallahu alaihi wasallam amana ya rike masa alƙawari to ina ruwansa da kuma ha'intar mutane a cikin dukiyoyinsu kuma a cikin haƙƙoƙinsu wannan shine ma'anar fadin Allah ta'ala inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula ita ce amanar ta'a biyayya da kuma barin sabo la takunu Allah wa ar-rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun sai Allah ta'ala ce wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna ku sani fa lalle ita dukiyarku da kuma ƴaƴanku fitina ne a gare ku idan kuka fifita son su akan son Allah da manzonsa in kuka fifita son su akan son lahira to waɗannan fa za su zamanto muku sanadiyan bala'i ne da musiba ba alkhairi ba ai shi abulu baba kamar yadda muka karanta a cikin sababin nuzul dalilin da yasa ya rongoma wa banu quraiza ya tausaya musu shine yadda dukiyar sa take hannunsu da kuma ƴaƴansa suna tare da su wannan shine dalilin tausayi to shine Allah ta'ala yake ga musu cewa ku sani fa ƴaƴanku da dukiyar ku fitina ne a gare ku kada ku dauka cewa babu jarrabawa a ciki dukiya jarrabawa ce an baka ita saboda a gane hakuri a ciki a gane godiya da zaka yi wa Allah a ciki a gane yadda zaka sata ita din a cikin zuciyarka ne ko kuma idan ta a cikin hannunka ta zaman to ita ce akbaru hammik ko kuma ta zaman to fi yadik yadda ba za ta hana ka addini ba ba za ta hana ka ibada ba ba za ta hana ka karatu ba ba za ta hana ka ilimi ba ba za ta hana ka sanin Allah ba ba za ta hana ka musahabar bayin Allah ba ba za ta hana ka kyautatawa miskinai ba ko kuma za ka maido ta a cikin zuciyarka ta zama ta ita ce tunaninka ita ce komai naka ta hana ka ibada ta hana ka karatu ta hana ka zikiri ta hana ka ilimi ta hana ka musahabar salihan bayi ta zo ta hana ka aikata alkhairi ta zaman to kullum kai mashguli ne ka shagaltu ne da kawai ita yaya za ka yi ka haɓaka ta wannan bala'i wannan musiba kuma ba za ta ƙare maka ba har sai mutum ya je kabari kuma ba yadda za a yi a yi wa mutum a ba ka arziki ba a taɓa yi ba mutum saboda arziki ya shiga hannunsa ya ce wa Allah na gode wannan in ya ike ni kada ka ƙara mun babu daga an fara baka sai kwaɗai yana fara girma tun kana samu kaɗan in ka fara samun jewa to kwaɗayinka da borinka da tsandoniyarka sai ya fara haɓaka ya fara girma an gane da kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana libni adama wadiyani min zahabin labtagha lahuma thalithan wa lan yamla'a qalbu ibni adama illa turab wa yatubu Allahu ala man tab da ke dan adam yana da manya-manyan jeji guda biyu kuma duk an cika masa waɗannan jejin nan guda biyu da dinarai kaga ya isa mutum arziki ya isa mutum ya Allah ya ce Allah alhamdulillah na gode ya koma ya bautata wa Allah ya yi alkhairi ya yi wannan shi da ya samu biyu yana kokari ya ƙara na uku biyun nan kan ba alhamdulillah ba ko kusa sai ga mu me muka mallaka sai fara tunanin ai ga wane na ji labari yana da uku ko yana da hudu ai ga wane ya mallaki kaza ga wane yayi kaza ga wane yayi kaza tunaninsa duk akan waɗanda ya san su sun fi sa arziki to kawai kokari yake ga cewa ya riske su ko ya wuce su to duk mutumin da rige-rige yake so yayi a duniyan ne da ƴan duniya to mutumin nan sunansa kawai da ya riga ya bar lahira duniya ta ishe shi shi yasa Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana a harkoki na al'amarin duniya kada mu kalli na gaba da mu a mu dinga duba na ƙasa da mu in kana da shi dubu ɗari karka kalli mai miliyon ɗaya mai miliyon biyu mai miliyon uku mai wanda ya fi haka wannan zai sa tunaninka sai ya watse hankalinka duk ya tashi sai ka dubi wanda wala Allah da ƙiri yana da dubu hamsin ko yana da dubu ashirin ko yana da dubu goma ko yana da dubu biyar ka kalli na ƙasa da kai wannan zai sa ka gode wa Allah akan ni'iman da ya yi ma inda ake so ka dubi na gaba da kai shine a ɓangaren ilimi na addini a ɓangaren tsoron Allah ta'ala da ambaton Allah ta'ala in ka gansa ya fi ka karatu na Qur'ani ya fi ka ilimi na addini ya fi ka sanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin fiqh ya fi ka sanin larabci ya fi ka sanin ababai na addini ya fi ka sanin wato ainihin ibada da kuma riko da addini ya fi ka ambaton ubangiji subhanahu wa ta'ala da sauransu to wannan shine wanda za ka yi takara da shi ka yi rige-rige da shi sai ka yi kokari kamar yadda kana tunanin yana da hizbi 40 ya haddace ni tuku na yanzu yana wa 20 to ai tunda shi har ya samu 40 ne mai zai hana in samu 40 ko in samu 50 ko 60 to sai kokari nake in gana kai sa ko na wuce shi to wannan babu laifi an gane abin da nake nufi ka gansa kullun khamsu salawati yana yin sa a cikin masallaci baya wuce shi ka ji falalan sallah a cikin masallaci da kuma falalan sallan jama'a sai kace ni kuma gashi Allah sarki kullun wata kila ina yin ta ni kadai ne me zai hana ni in koyi da wane yanda yana halartar hamsu salawatin kullum a cikin jama'a ne ma dan dinga yi kai sai dai tide nan gaba yayi fashi amma ni dai bazan yi ba to haka irin wannan rige-rige yana da alkhairi wannan shine abin da ake so musulmi ya sa a ransa yayi wannan ita ce zaifa amma ba wai akan abin da ya shafi duniya ba haka ma ƴaƴa sababi ne na fitina in Allah ya arba ya albarkace ka da su ya baka su to ka ji haƙoƙin Allah a cikin su ka karantar da su ka ilmantar da su ka sa su tafarki mai kyau kada son su ya mamaye ka ka so musu daɗi ba za ka so ka kai su ba inda za su wahala ka riƙe su kullum a tare da kai sun zo ka shugaban su shugaban ta ishe su yaran sun tashi babu tarbiya sun tashi babu ladabi su zo nan gaba suna ƙanana wataƙila kana gani ba za su fi ƙarfinka ba idan da haka har suka girma to kai za su fara addaba kafin su addabi wani an gane abin da nake nufi shi yasa za ka tarbiyantar da yaro ka koya masa karatu ka sa su hanya tun kafin ya balaga tun kafin ya fara yin ƙarfi ka mallake shi amma in kake bayan ya girma ne za ka mallake shi to ba zai yiwu ba yana da wahala an gane abin da nake nufi to ƴaƴa su ma sababi ne na fitina kada son su ya sa ku kaucewa hanyar Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai tambaye ku a gobe kiyama game da wannan al'amari wa anna Allah indahu ajrun azim kuma ku sani lalle in kun fifita son Allah da son manzonsa sallallahu alaihi wa sallam akan son dukiyar ku da ƴaƴanku to sakamakon ku a wajen Allah ta'ala tana da girma sai Allah ta'ala yace يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم الله يقول كرم باين سمسلمي تصيغر يا أيها الذين آمنوا يا قوم في إيماني دا الله دا من زنسا كسني فإن لهركك جزء رن الله أبن دا أكا فتاة إن يشغزو تيركو كن رجيشي كن يأيكي دشي in har kuka ji tsoron Allah ta'ala to Allah ubangiji subhanahu wata'ala zai saka muku ya ja'al lakum furqanan zai sanya muku haske a gaba zai sanya muku daman da za ku gane da ita gaskiya da ƙarya albarkacin taqwa da ta shiga zuciyarku Allah ta'ala zai haskaka muku gaba ta duniya ya haskaka muku kabari ya haskaka muku lahira kamar fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al'azim yaj'al lakum furqana zai sanya muku haske a gabanku wa yukaffir ankum sayi'atikum kuma da dalilin taqwa Allah ta'ala zai kankara muku kurakuranku laifuffukanku wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku zunubanku zai sutirce ku ba zai bayyana wa mutane laifuffukanku ba a lahira ko a nan duniya Allah ta'ala zai sa ku da shi ne ku gana ku kadai ba wanda zai san irin laifin da ka dawo da shi gobe kiyama ba Allah zai rufe hijabi tsakaninka da shi kadai ya kuma tambayi bawansa kai laifi kaza kai laifi kaza kai abu kaza aina su turke ka aina ya ce maka naga alaman hasken takawa a cikin zuciyarka saboda haka ban tona ma asiri a duniya ba bazan tona ma asiri a nan lahira ba kaje na ya ce ma wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum to wallahu dhul fadli al'azim lalle Allah ta'ala ma'abucin falala ne mai yawa malamin suka ce ita taqwa a bisa ga ma'ananta takaitacce shi ne ijtinabul awamiri imtisalul awamiri wa ijtinabun nawahi imtisalul awamiri wa ijtinabun nawahi bin umarni da kuma barin hani abinda aka ce mutum yayi yana yi abinda aka ce ya bari yana bari abinda aka ce mutum yayi yana yin sa daidai gurgudo aka ce mutum yayi sallah yana yin ta daidai gurgudo yadda zai iya in yana lafiyar sa ne zai kokari ga kullun yana yin ta a cikin masallaci a tsaye da khushu'i da ruku'i cikakko in uzuri ya same shi baya iya samun zita a masallaci yana iya yin ta a gida akan lokacin ta in rashin lafiya ya same shi ba zai iya yin ta a tsaye ba yana yin ta a zanne in ba zai yi ta a zanne ba yana iya yin ta a kishingide in ba zai iya ba yana yin ta a kwance wannan shine fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah a wajen aiki da umarnin sa gurgudan yadda za ku iya haka azumi umarni ne na Allah ta'ala wajibi ne mutum ya yi sa yana yin sa gurgudan yadda zai iya in mutum ba zai iya ba rashin lafiya misali ya kama shi an ce ya sauke in mutum zai yi tafiya zai ba sa wahala an ce ya bari fattaqullaha mastata'tu amma hani idan aka ce an hana mutum aka ce wannan abu haramun ne to babu a cikin mastata'tu a wajen ibadat a wajen bin umarni akwai mastata'tu amma a wajen hani haramun to babu mastata'tu an gane da kyau bari kam gabaki ɗaya ne mutum zai bari kada mutum ya ce a zai iya nayi wancan laifi amma kaza din nan ba zan iya ba laifi kaza zan iya bari amma laifi kaza ba zan iya bari ba da gangan haka mutum ya yi wannan kuma ya jawo wajabta wa kansa haka ba daidai ba wannan ba addini ba to kawa shine bin umarni da kuma barin hani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum ya kiyaye dokokin Allah jawarih na sannan gabaƙuwan sannan gabaki da suke tare da shi ababin tambaya ne kuma kowace gaba wajibi ne ya sa mata tsoron Allah a jikinta ke za ka ci tsoron Allah yana kakkasuwa a jikin mutum a cikin gaɓoɓinsa kowace gaba tana da ɓangarenta na tsoron Allah sali ido akwai ɓangarenta na tsoron Allah shine tsoronta na Allah ta kalli ta ga abinda aka ce mai kyau abinda aka hana kuma ta bari kada mutum yana cikin azumi yana watan ramadana hansin nasa hannunsa kullum kullum a cikin ɗaki ne a waje ne a ban gida ne sai kalle kalle yake yi ya ga wannan fim ya ga wannan ya ga wannan ya ce kuma yana da azumi wannan ido ba ta ɗauki haƙƙinta na taqwa na tsoron Allah ba an gane abin da nake nufi haƙƙinta na tsoron Allah shine kiyaye ta daga ganin abin da Allah ta'ala ya haramta shi sai sanin sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya rubuta wa kowace gaba haƙƙinta rabonta na zina in ta saba wa Allah ido ma tana da rabonta na zina shine lokacin da mutum zai sake ta ta kalli abin da yake haramun halas ta samu rabonta kasanta na zina a ciki tsoron Allah a nan shine kiyaye ta mutum ya sa ta kalli Qur'ani ta saba da ganin Qur'ani ta saba da ganin littattafai na addini ta saba da sauraron wa'azi ta kalla amma ba wai kalle kalle na abin da yake haramun ba wannan darar naki ya fi yawa mutum yana gani kamar yana da sauki ba sauki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa gani ɗaya da za ka yi na farko a bisa kuskure an yafe baka sani ba ta zo ta wuce a gabanka kai haka ka kalle ta to ka rufe ido gani na farko an yafe ka kalla tunda ba intentionally ba ka yi ba dangangan ba ka yi amma ta biyu da ta uku da bayanta wannan da gangan ne ka yi wannan suna da zunubai an gane da kyau wannan sawa'un abin da yake tsarani a bayyane ne a waje ko kuma abin da yake cikin hansa duk iri ɗaya kana da ita kaga ba wani shirin da ba a kawo a ciki ina hannu tana hannu na ina kokarin zan bude in ga wani abu na alkhairi budewa kawai sai ga wani abu na tsiya to wab abun da zai zo min na farko masmuh amma kar na kara kalla dan na fahimci menene ya abun ya kasance to wannan da gangan ne an gane da kyau amma na farko farko hakan nan kuma na kalla to na tafi na wuce za a yafe wannan kun fahimce da kyau jama'a to wannan haƙƙin Allah tsoron Allah ta kawan ido kenan haka ta kawan harshe a wajen magana hurta shi yana da saukin motsi kuma yana da saurin hallaka. Motsin sa yana da sauki, ka fadi da shi duk abin da kake so, amma kuma sai mutum ya fadi yar karamar kalma, karamar magana da yake ganin ta ba komai ba, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam tana hallaka shi, tana jefar da shi a karkashin wuta na jahannama har shekaru 70 kafin ya kai karshe. Kalma daya ta zalunci. To kalmomi nawa a 24 hours na mutum yana yin su, tun daga safe har zuwa dare, tun daga dare har yaje ya kwanta, kuma duk an bukaci mutum yayi lissafi. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wadannan ababai su ne fa mahallu taqwa din. Ku daukar takawa kawai kun yi kun karanta, an karanta imtisalul awamir wa tinabuna khala, mutum ya samu takawa tatbiqiyan amaliyan akan jawari yake, ido, harshe, hatta hanci, abunda za ta shinshina din nan, akwai abunda ya halatta ta shinshina, abunda kuma ya haramta ta shinshina, tsana da kyau. Saboda haka ya kiyaye mata me za ta shinshina na alkhairi, me za kuma ta kaurace masa kunne, abunda za ta ji duk alistafe. Takawa a ciki shine mutum ya sa ta ji alkhairi, ta ji alqur'ani mai girma, ta ji zikirai, ta ji wa'azi, ta ji al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, shine ya ishe ta. Amma ba wai waƙe waƙe ba, da jin kalmomi na tsiya ba, da kalmomi na barna, sai kaga mutum ya sa earpiece a wuyansa, a kunnensa, sai a gaban kai rike hansa din ka dace wai ina jin qur'ani, ina jin qur'ani, haka nayi wa wani a kunnensa earpiece, yace mu ina jin qur'ani, ina jin qur'ani. To da yake ina da wannan sai na kwace a karba, na karba na sa kunne na, sai gashi wani abu daban, an gane abin da nake nufi. To Allah ne za a zola, an gane abin da nake nufi. Sai kamata ba, kana da azumi, saka wannan a cikin a kunnenka, ji waka daya a ciki, in mutum bai kisa ba sai ya rusa maka azumin watan Ramadana, an gane abin da nake nufi. Saboda haka yawa mu ji tsoron Allah, kada wasu zunubai da muke ganin su kamar kanana kanana mu rena su, mu zo mu taka su, mu kuma muna shan wahala tun da safe har dare, ga ishin ruwa, ga yunwa, ga wannan, ga zafin ranan nan, ga wannan, kuma ka zo a cikin sauki ka zubar da ladanka, riba, namima, ƙarya, da jin abun da ba daidai ba. Haka hannu ana buƙatar ta ji tsoron Allah, takawan Allah ta'ala cikin hannu, ka daga da ita abun alkhairi, ka rike da ita abun alkhairi, amma ba ka lafka da ita mari ba, ko kuma ka ɗauki da ita haƙƙin wani ba. In ka yi haka to ba ta ji tsoron Allah ba ita wannan hannu. To kaga kai ma alaƙar tsoron Allah a jikinka akwai matsala har ila yau. Haka zuciya labudda ya zamanto wankikke, sarkakakke, babu zilli, babu hasada, babu haƙli, babu gaba, babu wannan, babu wannan. Wannan shine zuciyar mai tsoron Allah. In ba haka ba kuma zuciyan akwai alamar tambaya a kai, kada mai shi ce yana tsoron Allah. An gane abin da nake nufi? Ka je farji shi ma an aza masa doka na tsoron Allah, ka yi amfani da shi inda ya halatta, amma ba haramun ba ne, ba zina ba ne. In ka yi haka ka saba wa Allah. Kafa ta je inda aka ce ta je wajen halal, in ka kai ta gidan fim ne, ka kai ta ganin bol ne, misali ana yi ana cakuɗan maza da mata, ana ɓata lokacin sallah, ana wannan ana wannan, to wannan babu tsoron Allah a jiki. To duk waɗannan ababaye su ne idan aka tara su za su cire ma'anan rashin takawa a zuciyar mutum. In kuma an baka su da yinsu mai kyau, shine ma'anan takawa a jikin mutum. Kuma mutum idan ya ji tsoron Allah ya tsabbaka wannan a jikinsa a tare da shi, shine wanda Allah ta'ala yake in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Allah ta'ala sai ya sanya muku furqani. Imamuna Malik, kamar yadda almajirinsa Ibn Wahab ya ruwaito daga wurinsa, da kuma almajirinsa Ibn Qasim, kamar yadda Ibn Arabi, Al-Qadhi Ibn Arabi ya kawo a littafinsa na ahkamul Qur'an al-Karim, aka tambaye shi me ma'anan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan, yace yaj'al lakum makhrajan. Imamuna Malik ya fassara al-furqan anan bi ma'na al-makhraj, kamar fadin Allah ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ma'ana in kuka ji tsoron Allah ta'ala, Allah ta'ala sai ya sanya muku mafita. daga duk wani kunci da damuwa da zaka shiga gaban ku wani abu ya dame ka ta tashin hankali na rayuwar duniya maganin sa ka ji tsoron Allah ka tambayi kanka me nake yi a cikin addini na ba daidai ba dube ka a cikin sallah yaya kake yaya alaƙar ka take da sallah dan saboda ita ke imaduddin bayan haka ka dubi kanka a cikin sauran fara'id azumin ne cika alƙawari ne rike amana ne faɗan gaskiya ne biyayya ga iyaye ne biyayya daga wanda suka riga suka girme ka ne mu'amalar ka da ƴan uwanka musulmai ne rike musu haƙi da sauransu wannan su ne fara'id sai ka dubi kanka a cikin waɗannan ababai in kaga akwai inda kake da laifi kake da kuskure sai ka tuba ka bari in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan sai Allah ta'ala zai sanya muku wato wata mafita wasu malaman tafsiri kamar sayyidina Abdullah ibn Abbas da kuma sayyidina Mujahid ibn Jabr da Qatada da sauransu sun fassara ma'anan furqanan shine abin da muka fara da shi a farko shine bi ma'ana haske a gaban ku sawa'un haske ne ko kuma makhraji ne Allah ta'ala zai yi muku duk da takawa tana maganin dukkan guda biyu idan ka ji tsoron Allah Allah zai sanya ma haske a gabanka idan ka ji tsoron Allah ta'ala Allah zai baka sukuni zai baka mafita daga duk wata damuwa da take ciki idan ka ji tsoron Allah ta'ala Allah zai ilmantar da kai ilimin da baka sani ba wattaqullaha wa yu'allimukumullah saboda ka tsoron Allah shine matattari na duk wani alkhairi na duniya da lahira in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم كما لله الله سبحانه وتعالى حين ما أبوكم فلالا ميوا الله تعالى فلالنسا ينا ديوا باشد إياكا كما ونن فلالنسا ينا نني قوان لسك جطورنسا سنع المتقون الله تعالى يسامر بجكسه sai ubangi ta lake wa iz yamquru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamquruna wa yamquru Allah wallahu khairul makirin daga wannan aya har zuwa ayoyi 6 ko 7 din nan wasu malama suka ce duk ayoyi ne makkiyat an same su a cikin wannan sura madaniyya wasu malama suka ce a ayoyin ma'anan su dalilin su bayanin su makki ne amma saukan su kuma madani kuma wannan shine zance mafi inganci abun ya faru a makka amma Allah barta wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo madina shi yasa ayan ta zo a siyaqil imtinani a siyaqin da Allah ta'ala yana mutunta wa annabi yana goranta masa yana bayyana masa falalansa ga irin alkhairin da ya nai maka a baya tunawa al'ummarka ya annabin Allah wannan wadi'a da ta faru lokacin da kana makka kuma ita ke dalilin barinka makka zuwanka madina wace wadi'a ce ita ke lokacin da abokan adawa kafirai mushrikai quraishawa sun taru a kanka a darun nadwa sun taru ne a dalilinka kai kadai kuma saboda menene saboda kana kira zuwa ga Allah kadai abun ya ishe su ya addabe su ya dane su sun so su taka ma break su tsayar da kai sai su kai kira su kai gayya manya-manyan su duk sun taru a darun nadwa darun nadwa sunan wani wuri ne tsananne a garin Makka a wancan lokaci idan an buƙaci tattaunawa a wani abu za a taru a wajen kamar a ce conference meeting ne na su dattawan Quraishawa a wancan lokaci sai sun yi kira a zo wannan meeting za a tattauna a game da al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kowa da kowa ya iso sai ga wanda tijo tsofa kurmush shi ma ya shirya ya zo ya shiga a cikinsu kafin a fara meeting sai ka suka dubi kansu kowa ya san juna amma wannan dattijo tsofan nan ba san sa ba sai kai ku aka tambaye shi kai kuma fa bawan Allah daga ina ne ai nake ai ni ma Balarabe ne daga cikin wani gari ne amma na ji labarin ku da kuma irin gwagwarmaya da kuke da wannan bawan Allah sai na tausaya muku na so ni ma in zo in halarci wannan meeting wala Allah za ku ji daga gare ni wata shawara da za ta burge ku. To sai suka ce to faddal sai maka zanna. Sai ya zanna sai aka fara aka bude meeting yaya za a yi yaya za a yi dama title na meeting da kuma agenda meeting shine Annabi Muhammad da kuma me za a yi da shi. An gane da kyau. Da aka bude sai wani a cikin su mai suna Abul Buhtari. Shi sai yake ni shawaran da zan bayar mu tsare shi mu kulle shi a wani daki da ba wanda zai sani mu ne kawai mu sani mu toshe masa kofar ko ta ina sai mu bar illa kawai wani dan karamin window da lokaci lokaci za mu dan tura masa abinci da abun sha shi ma ba sosai sosai ba za mu bar sa haka dinnan har nyuwa da ikirwa yake yi yake shi ya mutu mu yi masa haka sai da tiji nake cha wannan wace irin shawara ne zaka kawo ta wannan ba inda ta fita kana tsammanin wannan mutumin ba shi da magoya baya da har zaka tsare shi na tsawon lokaci ba za a bi bayan sa ne shi ba to wa'annan ɗan kadan da suka yi imani da shi wallahi dan aka sokane su da koye musu shi ba su gansa ba wallahi za su ishe ku saboda haka kar ku tsare shi sai kawo muku bala'i kuma ai kabilansa ƴan gidansa ba za su yadda ba makusanta daga cikin wannan shawaran ba ta yi ba a canja ta to sai aka kansalin nata aka je shawara ta biyu wani su shine An-Nadr ibn al-Harith yace abinda ya kamata mu yi masa shine mu nemi ɗan dokinmu mu kawo shi mu ɗaure shi akan dokin mu sake doki ya gudu da shi mu fitar da shi daga garin ya bar mana garin gabaki daya ya je can ya tsara sa idan ya fita ya bar mana gari ya bar mana kasa mun huta daga sharrin sa dace ke kai wannan wacce shawara ce wannan zaka fade ta yanzu wannan mashawara ne za a fada gaban jama'a wannan ba za ta ba inda za ta ji kai baka ga wannan mutumin ba baka ganin harshen sa mai dadin nan baka gani yadda ya iya magana yadda ya iya wannan ai yana fita daga wurin ku abinda yake so kenan zai je ya kafa wata daula a waje mutane kuma su amsa masa su bisa kuma ya tara su ya zo muku ya ci muku mutunci kar ku yadda wannan ya fita daga hannunku dattijo yayi kansu ne wannan shawara kun san wannan dattijo iblisa ne uwa uba shine ya zo wannan baya son wannan taro ta wuce shi Iblisa kuma ba wai yaran bane a Iblisa na uba ne wanda aka ce kai wa abuna Adam suke da yake bazan yi ba shine ya halarci wannan taron to sai aka zo shawara ta uku Abu Jahal yake to yi ga nawa shawara mutara samari maza daga cikin kowane gida mu zabi saurayi daya mataki mai karfi mu tattara su dewa 40 zuwa 50 daga cikin Quraishawa kowane gida mu diba su zo mu ba su adda mu ba su takobi mu ba su wuka su zo su afka masa lokaci guda duk waɗannan 40 ko 50 su kashe shi kashe mutum daya yace hai za mu huta saboda Quraishawa ƴan banu Hashim wato ƴan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam in sun tashi ba za su su yaki duk Quraysh ba saboda kowane gida abun ya shafe shi saboda haka dole ne kawai za su nemi a ba su diya to in dai diyan kuma za su ma mana sai mu ba su diya mu huta Iblis sai yayi ta tadi yace wallahi wannan shawaran sa excellent ne tayi yace wannan shawara tayi ita za a zartar da ita kar ma a bata lokaci sai suka ijma'i suka ittifaqi akan wannan shawara za a yi ta daga cikin kowane gida za a dauki saurayi daya a tara su 40 zuwa 50 a ba su makamai a ba su karafuna a ba su wannan a ba su wannan su zo su afka masa kashe guda daya za a yi masa daga nan jinin sa kuma sai ya rarrabu a cikin Quraishawa gabaki daya an tashi akan wannan za a zartar washe garin to me zai biyo bayan shine abun da in Allah ta'ala ya kawo mu a gobe insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan sa abun da muka fara ya zama tare da Allah ta'ala ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya shafe mana insha Allah mun dan samu wasu tambayoyi haka wanda da gobe bismillah ta'ala za mu fara amsa wasu daga cikin su Allah shi taimaka mana mu yi addu'a karanta fatihatul kitab da ayatul kursi salatul fatih ne mu kato mana alkhairi duniya da lahira Allah ubangi subhanahu wa ta'ala ya amsa mana su Allah ya tarbi azumin mu da sallolin mu Allah ta'ala ya amsa wa kowa da kowa da cikin mu bukatun sa ko tsayi da bala'i da fitintino da suke damu al'ummar musulmi a fadin duniya mu a nan Najeriya a nan Borno Allah ta'ala ya yi mana Allah ya ba mu lafiya Allah ya wanzar da zaman lafiya Allah ya biya mana bukatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على